daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA a free zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji matsayin haɗakar ƙungiyar adawa a jamhuriyar Niger kan babban zaɓe na ƙasa a shekara ta 2021. Sai da rashin tarihi da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Shirin da ke faɗakar da masu saurare kan abin da ya shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Babangida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako, kamar yadda muka saba, kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadar ta a Beijing damar ganawa da wani ɗan ƙasar Canada na biyu wanda aka tsare shi bisa wasu dalilan da ba a bayyana su ba. Jakadar John McCallum ya zanta da babban ɗan kasuwar Canada na Michael Spavo a jiya Lahadi, wani biyu bayan da ya gana da wani ɗan Canada wanda shi kuma yake tsare, wato tsohon ɗan diplomasiya Michael Kovrig. Wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Canada ta fitar a jiya Lahadi na cewa jakadar McCallum zai ci gaba da kulawa da Spavo kana kuma zai sake neman lokacin ganawa da shi. China ta kama mutanen biyu ne bayan da 'yan sandan Canada suka kama babbar jami'ar kamfanin sadarwar China Meng Wanzhou a farkon wannan wata a birnin Vancouver bisa takardar sammaci da Amurka ta bayar na akamota. An dai riga an baiwa Meng Bailey, amma kuma tana jira ko kila za a mika ta zuwa ga Amurka domin a yi mata shari'a akan dokar da aka ce ta take na takunkumi da Amurka ta kakabawa Iran. Fadar White House ta ƙara matsin lamba akan buƙatar ta na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kwararren baƙin haure, ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani ɓangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako. Babban mambaiwa shugaba Donald Trump shawara akan batun baƙin haure Stephen Miller ya faɗa wa labaran CBS cewa za su yi iya bakin ƙoƙarinsu su gina wannan katangan domin kawo ƙarshen matsalolin baƙin haure. Da aka tambaye shi ko za su dakatar da kashi 25 cikin 100 na harkokin gwamnati, ciki har da kuɗin ma'aikatan tsaron cikin gida da na wasu hukumomi da ke ƙarewa a tsakiyar daren Juma'a, sai Miller ya ce lallai za su yi hakan idan buƙata ta taso. Trump ya faɗa a makon da ya gabata, ya ce zai yi alfahari ya rufe gwamnati idan 'yan adawan Democrat suka ci gaba da rashin ba da haɗin kai ga buƙatar dala biliyan 5 na gina katanga mai tsawon kilomita 3,200 akan iyakar Amurka da Mexico wanda zai sama da dala biliyan 20. Democrat dai sun amince akan ba da dala biliyan 5 biliyan 1 da miliyan 300 domin ƙarfafa sha'anin tsaro akan iyakar a bara da wannan ma shekara, amma babu wani batun kuɗin gina katanga. Bayan sa'o'i 24 kacal da samun walwala da kuma komawa ga iyalansu, wasu da ake zaton 'yan awarin masu fafutukan balle, wato yankin masu amfani da harshen Ingilishi a Kamaru, sun yi kira ga shugaban kasar Paul Biya da ya saki shugabanninsu inda yana son a yi zaman lafiya a cikin kasar. Mabiya addinin Krista da suka kai 1,000 ne suka yi addu'a a birnin Yawundi suna gode wa Allah na sako mutanen nan da aka yi, wato mutanen yankin masu amfani da harshen Ingilishi na 'yan awarin Kamaru wanda aka sako su, ko kuma wanda mako guda da ya gabata Paul Biya ya bada umarni da a yi musu afuwa. Mai magana da yawun mutane 120 wanda hukumomi suka sako su da ake kira Joseph Cho ya ce suna roƙon Biya ya sako shugabanninsu domin a samu zaman lafiya. Ya ce idan aka sa inda an sako waɗannan mutanen shugabannin nasu kenan, to da ba a samu taɓarɓarewar al'amura kamar yadda ake gani a yanzu ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutum na biyar ya mutu a jiyar Lahadi wanda ya mutu da rauni na wani hari da aka kaiwa wata kasuwar kayan Kirsimeti a makon da ya gabata a Strasbourg na ƙasar Faransa. Ofishin masu shigar da ƙara a Faransa sun ce mutumin da ya mutu ɗan ƙasar Poland ne. Dan uwansa ya bayyana sunansa a shafin sa na Facebook da suna Bato Pedro Orent, mai shekaru 36 da haihuwa kuma ɗan yankin Katowice ne. Mutane hudu suka mutu kana wasu 11 kuma suka jikata yayin da aka ga wani dan bindiga da aka gano sunansa Sharif Chekat ya bude wuta a cikin kasuwar sayar da kayan Kirsimeti wadda ta shahara a duniya a tsakiyar birnin Strasbourg a ranar Talata makon da ya gabata. Waɗanda suka shaida al'amarin ne suka kyankisa wa 'yan sanda cewa akwai wani da sunansa ya daidai da bayani da suka bayar akan mahari da ake kira Chekat, wata unguwa da ya tasa a ciki da ke kusa da Strasbourg. Yayin da 'yan sandan suka tinkare shi sai ya fara bude musu wuta, to nan ne fa 'yan sandan suka mai da martani kuma suka kashe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin bude wannan babin da batun harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, inda jam'iyyun siyasar MNRD Hakuri da RDR Canji suka bada sanarwar dunkulewa wuri daya a matsayin wata sabuwar jam'iyya da suke kira ARD, wacce a yayin bikin kaddamar da ita ta bayyana tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasa na shekara ta 2021. Kamar yadda Alhaji Muhammadu Dudu ke yi wa wakilinmu na Yamai Suleiman Muni Barma karin bayani a wannan tattaunawar.
Wato mun dunkule ne saboda lokaci yayi, dama ai bikin farka za ne belbela ba gayya bane ai. Da wato da MNRD Hankuri da RDR Canji duk mutun guda ne, kuma waɗannan jam'iyyu da suka hade to sai suka tsaye da shugaban Muhammad Usman shine shugaban wannan alliance din, kuma shi zamu tabbatar da yardal Allah zai zama shine wakili, shine kuma dan takara na shugaban kasa da yardal Allah. Da dadewa an kullura shugaban Muhammad Usman jama'a tana son ya fito ya nuna matsayin shi a cikin wannan tafiyar. To ka san siyasa dabara ne, siyasa iyawa ne, siyasa sani ne, siyasa hankali ne, kuma siyasa taku ne, kuma mutane mun san yanda muke tafiyar da siyasa. Yanzu lokaci yayi wanda wannan tauraron zai fito ya haska in Allah ya yarda. Ai ka ga yanda kasar take ciki, ka ga yanda wahalar da ake sha, ka ga yanda talaka yake cikin uba. Wato mulki bayyayuwa a tafi da shi haka, mu muna gani yanda ake tafiya da salon mulkin bai gamshe mu ba, bai gamshe 'yan kasar nan ba, bai gamshi duk wanda yake son demokradiya ba, bai gamshi duk mai hankali ba, bai gamshi duk wani wanda yake shige shin kasar nan ba. Don haka ne ya zama mana wajibi mu fito irin wannan salon tafiya, ko mu tsaye da zakaran da muke gani shine zai fidda sike daga wuta.
Waɗanne hujjoji ne kuka dogara da su wajen tsayar da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman a matsayin dan takarar ku?
Na farko, shugaba Muhammad Usman mutum ne mai ilimi, mutum ne mai hankali, mutum ne wanda yake tausayin talaka, mutum ne wanda ba za ka zarge shi ba da yaba bakin da dukiyar kasa, mutum ne wanda talaka yake jin dadin rayuwa a cikin mulkin sa, talaka yake zuwa ji inda ransa yake so. Dan kasa ya san shi dan kasa ne a cikin tafiyar wannan, kowa yana jin dadin rayuwa a cikin kasar nan, kuma za a kasa arzikin kasa a ba kowa nashi ba tare da cewa wannan nawa ne wancan ba nawa bane, ko ku wannan bangare shine nawa wancan bangaren ba shi bane nawa, kowa za a rarraba dukiyar kasa ya samu dadin rayuwa a cikin tafiya. Shugaba Muhammad Usman yayi mulki a kasar nan, jama'a ta ga yanda dan kasuwa ji dadin rayuwa, yanda dan makaranta ya ji dadin rayuwa, yanda dan kasa ya san kasar sa yake ciki, yanda doka take daya a kalkashin kowa da kowa.
Kuna ganin zai kai labari a haka kenan?
Ai an gama ma labari, hal an kai da yarda Allah, ba wanda ya san gobe sai Allah. Muna da niyya, muna da alƙawari, muna da amana, ko muna tabbatar da ce maka da yarda Allah zamu ci zaɓen mallaki ƙasar nan.
Ya za ku tunkari jam'iyya mai mulki ta shekara 10 tana mulki, ku kuma kun shekara 10 kuna adawa?
Muddin akai zaɓe na gari, tabbata cewa shugaba Muhammad Usman ya ci zaben nan, ya gama da yardar Allah.
Harkar nan ta zabe a nan Niger yanzu kowa ya riga ya sani, magana ce ta kudi. Shin kuna da kudaden da za ku tunkari talakawa wajen harkar zabe?
Talakan kasar nan ai ya fito daga karbar kudin ka, ai ya sha wuya, dama ai jiki magayi in ji wani shugaban kasa. Don haka kenan talaka ya fito daga karban kudin ka, in ku ya karbi kudin ka dama kudin sa ne zai ci, kuma ya ki zaben ka saboda ka ba shi wahala shekarun nan duka. Talaka ya gaji, wato jakki ya gaji, mai kaya ya gaji, kayan da suke bisa jakki sun gaji yanzu.
Kuma madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kwana da musoyi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogoma na Washington ke cewa karfe 2:11 na asuba ga Mahmud Ibrahim Kori da shirinmu na gaba.
Masarare, assalamu alaikum. A cikin shirin ne za mu ji kalubalen masu kananan masana'antu a Najeriya, musamman a yankin Arewa, da kuma matakan warware su. Kana mu ji fashin bakin masana game da hanyoyin amfani da fasahar sadarwa wajen inganta tattalin arzikin al'umma. Sunana Mahmud Ibrahim Kori, dauke da ragamar shi. Madalla, masaurare, a shirinmu na makon jiya mun kawo muku bayanai kan rawar da masu kanana da matsakaitan masana'antu ke takawa wajen ci gaban tattalin arziki a kasashe masu tasowa kamar Najeriya, musamman ta fuskar bada guraben aiki ga dimbin jama'a masu matakin ilimi da fasaha daban-daban. A makon na jiya kun ji bayanan Hajiya Hussaina Ahmad Umar, shugaban shiyar Arewa maso yammacin Najeriya ta kungiyar mamallaka kananan masana'antun tace mangyada da riɗi da kuma anguliya, inda ta fayyace gudunmuwar su wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa. A wannan makon Hajiya Hussaina ta yi ƙarin haske ne game da kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu.
Wutar da ake ba prices na wuta a Lagos ya fi sauki akan jihar Kano. To kaga wannan daidaito, wannan gap din da aka samu bambanci, kaga bai kamata a ce an samu ba, tunda duk irin sarrafa abu ne zaka kudin ma'aikata ɗaya ne da sauransu, ya kamata a ce kuma mu ya zama iri ɗaya. Mu gaskiya babban kalubalancin da shi mai karamin sana'a irin wannan tamu yake fuskanta shine wuta. Sannan kuma a ya kamata a ce muna da wata kulasta rukuni na masana'antu. So kuma a wata gwamnati ma na ji an ce an ba mu wani guri cluster, amma har yanzu ba a ce an yi titina, an fitar da hanyoyi da ruwa da waye da wuta ba. So to kaga idan ba a yi haka ba, masu kananan masana'antu ba za su tafi ba. So in babu wannan infrastructure din da ake bukata a guri, idan ba a samu, dole har yanzu a cinkushe muke. Sannan kalubale na uku, wasu kaga haya suke yi a wuraren nan. Kana zaune ka kafa sana'arka, ka gina, ka fara kokari akan ta, kurum mai guri zai zo ya ce ka tashi.
Da haka ne kuna bukatar kamar mazauni na dindindin wanda za a ce wannan guri ne da kuke gudanar da aikace-aikacen ku.
Gaskiya ne, ni babban abin da nake so a ce ai ɗan mangyada, misali ma an mana wani gurin mu na dindindin an ajiye mu, to na tabbatar da komai da ake bukata a gurin ɗan mangyada za a same shi, domin mu muna biyan haraji, kuma zai sauƙaƙa wa gwamnati da kowa gurin zuwa ka sami waɗanda kake so ka ga masu irin sana'a. Amma gyara za a yi mana dukkan mu muna gurin, idan ma biyan haraji ne za a ga mu a guri ɗaya a tabbatar da mun biya. Idan kuma meye gwamnati take bukata da irin wannan sana'ar za ta same mu, insha Allah za mu ba da capacity din da Kano State, jihar Kano ita ma ta iya fita da man na kananan masana'antu, ita ma ta export manya-manyan kasashe.
To yanzu kun tunkari gwamnati da irin wannan tsare-tsaren da buri da kike da shi, misali tunda kina ma cikin sha'anin shugabanci na kungiya.
To alhamdulillahi a jihar Kano gaskiya mun tunkara karkashin jagorancin shugaban haraji na jihar Kano. An yi magana akan wannan multiple taxation din biyan kudin haraji da yawa,
barkatai
din nan. So gaskiya an samu sauki, inda sakamakon haka aka kira mu masu kananan masana'antu din nan, yan wanda suke karkashin kungiyar mu, haɗan faci, haɗan waye, masu facin taya ma mun zauna da su. An zauna an ce to kowa a gurin sana'ar sanuwa yake ganin zai iya biyan haraji, to mun samu sauki ta nan gurin. Kuma alhamdulillah wannan multiple din, wannan ya shigo wancan ya fita wannan ya shigo, yanzu gaskiya an samu sauki ta wannan bangaren. Kun dai ƙara roƙo da muke wa gwamnati guda ɗaya shine, yawanci yawanci in za ta taimaka masu ƙananan masana'antu ta ranka hada da 'yan ƙungiyoyi kamar inda muka samu a ƙarƙashin ma'aikatar haraji. To a ce duk wata ma'aikata wadda mu ta shafi irin sana'o'inmu da harkokinmu, to idan za ta ja mu a duk wani abu da zai fito, to in Allah ya yarda za a samu nasara akan abubuwan, kuma sai ta zauna da mu tukunnan mu da muke cikin sana'a, mu za a ranka nemowa ko a shigo cikinmu shine za a gane meye matsalar mu ta gaskiya, kuma a san mu, kuma mu a tambaye ma meye solution na wannan problem din. To kaga gwamnati za ta samu sauki wurin warware matsalolin mu.
Ba kin ce kukan samun kasuwa ko kun fi samun kasuwa idan ya zama cewa ba a shigo da mai dan ketare? Wai me bambancin naku da kuke sarrafawa a nan da kuma wanda ake shigowa da shi?
Ni yanzu wallahi wannan man da ake shigowa da shi Najeriya, ni dai yanzu idan ka tsaye da ni ba zan iya gaya maka man meye ba. Ni dai kuna na ga mai, amma ba zan ce maka man gyada ba ne, ba zan ce kai mutane da yawa za ka tambaye su sun san dai sunan shi mai, amma ba su san man meye ba. Mu ku kaga na mu sunan shi man gyada, kuma in ka zo za ka ganta gyada ce. Idan muka ce maka man ridi ne, in ka zo za ka ga ridi ne. Idan muka ce maka man gurguzu ne za ka gani. To amma waɗannan yalan jarkokin ni ban gani ba, bana iya sani ba. Na ta tambayi mutane ce to wannan man da ake siya da ake ga kaba yafi namu ya sunan shi ne man menene? To su ma ba sani ba, sai su ce ai wai man gyada an ce musu akwai cholesterol a ciki, shi yasa ba sa san amfani da shi. To kaga yanzu kamar yanzu idan gwamnatin ta dada shigo mana da sauransu, in ma da cholesterol din a cikin haka za a zauna a bamu ilimin yadda za a yi, ya za a yi to da wannan gyada ba a samu cholesterol din ba, in ma menene? To kaga duk din an ja mu a jiki za a zauna da mu da masana su warware abubuwa.
Hajiya Hussaina Ahmad Umar kenan, guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a Kano, Najeriya. Masu saurare a shirinmu da ya gabata kun ji Dr. Ruslana Kanya, masanin kimiyyar amfani da fasahar sadarwa da ke koyarwa a Jami'ar Benz University ta garin Abuja, Najeriya, wanda ya yi fashin baki akan alƙalamin masu amfani da wayar salula da kuma waɗanda ke amfani da kafar sadarwa ta intanet, musamman ma shafukan nan na sada zumunci a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai duk da haka, kamar yadda ya bayani, galibin 'yan Najeriya ba sa kyakkyawan amfani da waɗannan kafofi na sadarwa domin bunƙasa rayuwar tattalin arzikinsu yau da kullum. To amma a yau Dr. Ruslana Kanya zai fayyace yadda ya kamata al'umma su yi amfani da wannan fasaha ta zamani domin bunƙasa tattalin arziki a fannonin rayuwa daban-daban.
Wannan harkokin sadarwa da kake kallo, ko ba ka je makaranta ba ka iya yanzu. Akwai mai gadi na unguwarmu bai taɓa zuwa makaranta ba, amma ya iya WhatsApp, ya iya tura min hoto, ya iya komai. To kaga abu ne da yake dole sai mun duba. Akwai report kuma da ya fito bana ma yake cewa duk da cewa akwai hanyoyin sadarwa, akwai internet, akwai kaza da kaza, ba amma har yanzu ci gaban dai da muke nema mu samu ta hanyar sadarwa ba same shi ba. To haka abu ne da ya kamata dole mu koma magani, wani cigaba muke nema kuma ya za mu same shi? Ita wani harka sadarwa tana taimakawa ne, taimakawa kaɗai take yi, ba ta kawo cigaba ita a karan kanta. Akwai wani abokin aikina Professor Ndubuisi Ekekwe, Professor ne a John Hopkins University, kwanakin baya ya zo jami'anmu ya mana bayani da sabon abin da ya kirkira. Wani mashin ne ya kirkira kamar wani ƙaramin inji ne, kawai za ka ɗauki jini ka zuba wa injin, zai ce maka ai kana da malaria, kana da fiba, kana da zazzabin cikin sauro, kana da kaza, kuma zai baka magani. A gurin yawancin likitoci da masu harkar lafiya suka hau shi sama, yana so ya replace din likitoci da kaza, shi ya tabbata cewa a Afirka babu likitoci, babu nurse. To wannan harkar sadarwa yana so ya kawo ta ne domin ta taimaka.
Ma'ana ana da karancin likitoci da alhacin ma'aikatan jiya.
Yawwa, mun san cewa ba za mu same likitocin da muke nema ba nan da shekara 30 ko 40, duk wannan diddiga tana nan. To ya za mu amfani da wannan harkokin sadarwa? In ka duba ƙasashen sadarwa da suka ci gaba, ba sa kashe kuɗi da yawa a harkar maganin cuta, suna kashe kuɗi da yawa a harkar me yanda za a kare wannan cututtukan. Kalli Bill Gates mana, wanda ya fi kowa kuɗi a duniya, ai ya zo yana harkar allurar shan inna, me yasa yake wannan? Kaya kamata mu tambaye shi me yasa bai kawo mana kwamfutoci ba? So abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, harkar noma. Manomin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya kawo harkokin ci gaba na harkar agric, manomi yana ganin muhimmancin abin da yake noma. To amma akwai matsala. Har yanzu wani jigo a kamfanin jigo ne a ƙungiyar manoman shinkafa yake ce matsalar su shine akwai kasuwa, idan kai processing din shinkafa ka akwai masu siya manoma su rabu manoma har guna su siya to amma manoma har yanzu dai jiya bata canja ba ta canja ka da amma bata canja ba a misali in ka je kasar India manoman shinkafa ko kasar Thailand manoman shinkafa suna samun kamar ton sama da 10 a hectare daya amma noma ke samu anan ka gane abin da ke da maka so abin da ya kamata mu dinga tunanin manomi nono yake duba wayarsa yage yaushe za a yi ruwa shine amfanin wayar akwai weather kusan duk manomi yana numa wayarsa wani ya tura min WhatsApp jami'ar karata ce kaza amma manomi nono ne kwanakin ma nayi horar da wasu manoma a jihar Katsina abin da nace masa shine kuna noman rani ko kuna noman gona idan kai ban ruwa yau kuma ku za ku bada da dare bata canza zane ba so nace wa manoman kafin ku yi ban ruwa ku duba wayar ku gani yaushe za a yi ruwan sama tunda na ga
hasashen yanayi
yana cikin wayar ai
yana cikin ta
ka gane abu na biyu kuma nake ce wa manoman shine idan ka sa taki a yau a gonarka aka yi ruwa ruwan da zai zagwanye martabar takin naka to me yasa an zaka zuba taki me yasa ba zaka shiga gona ba in ka duba harkar ilimi kai mutum sun fi miliyan 10 wanda ba su damar zuwa jami'a ba yanzu ma ana batun
karatu sun zawo
yawanci sun cancanta su je jami'ar kuma ba su samu sun je ba to me yasa ba za mu fara kirkirar dandalin sadarwa ba da yaran ko masu neman jami'a za su iya karatu ta hanyar wayoyin sadarwa me yasa ba za mu dinga turawa manoma ba text cewa ka kusa taki yau sai gobe to da an yi wannan in ka je kasar India Northern Kerala manoman kifi duk sun yi an ba su wannan abu akwai zaka ga akwai kamar ATM in ka je za ka gani manomi zai je ya gani
Dr. Sulana Kanye kenan dake koyar da ilimin fasahar sadarwa a Jami'ar Bayelsa University ta garin Abuja Nigeria
kudi abin ne mali kille ne ni abin ka ba za ka ribi ne ni kudin ka in kuma ka tashi ka je wato ka kashe ka hanya
masarare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin Hajjia Hussaina Ahmad Umar da Dr. Sulana Kanya sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibril da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a wannan mako
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation jaridar kuma da ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar APC sun zabi gudanar da yakin neman zaben shekara ta 2019 bisa la'akari da halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki jaridar The Nation dai ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar APC sun yanke shawarar fara yakin neman zabe ne gadan-gadan wata daya kafin zaben kasa domin rage makudan kudade da ake kashewa wajen yakin neman zabe sabanin yadda ma'aikatan gwamnati suka kashe kudade na fitan hankali a zaben 2015 sai dai kuma a yayin da jam'iyyar APC da shugaban kasa ke kare wannan mataki jaridar da bangar ta ruwaito jam'iyyar PDP ne na zargin shugaban kasan da kuma jam'iyyar ta APC da cewa ba su da niyyar ganin an gudanar da zaben shekara ta 2019 jaridar da bangar dai ta ruwaito jam'iyyar PDP na cewa ana kwanaki kusan 60 kafin gudanar da zaben kasa har yanzu jam'iyyar APC mai mulki da shugaban kasa ba su kaddamar da kwamitin yakin neman zabe ba abinda kuma jam'iyyar PDP ta ce akwai lauje cikin nadi sanarwar da kakakin jam'iyyar PDP ya fitar da inji jaridar Vanguard alamu ne da ke nuna lallai jam'iyyar APC na neman hada baki da hukumar zabe ta kasa domin ganin an tafka aika-aika a zaben da za a gudanar sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ta ruwaito tsohon ministan yaɗa labaran Najeriya labaran mako kuma dan takarar gwamna a jam'iyyar Abga a jihar Nasarawa na Allah wadarai da har da wasu jami'an tsaro suka kai wa 'yan jaridu a jihar ta Nasarawa jaridar ta The Guardian dai ta ce jami'an tsaron farin kaya na civil defense ne dai suka kai wa 'yan jaridun hari a ranar 14 ga wannan wata a lokacin da 'yan jaridun ke neman daukan hotunan sunayen 'yan fansho da aka kafe a ofishin fansho da ke lafiya a jihar Nasarawa. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da Toronto babban Spito General na 'yan sandan Najeriya na cewa yanzu haka rundunarsu ta dauki matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin bikin Kirsimeti da kuma na sabon shekara da za a shiga. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Moshood Jimoh shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa a birnin Abuja. Jaridar The Punch ta ruwaito kakakin 'yan sandan na gargadi ga masu neman tada husuma da su guje yin haka. Ha kuma rundunar ta hana amfani da knockout da ake bugawa a lokacin bukukuwa na Kirsimeti da sabuwar shekara. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To sai kuma rayuwa da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dalko Garmi. Ni an ku isa mu sako na daga ƴan Najeriya daga bisa jama'an tsaro da na da jama'a. Wallahi harkar tsaro yau ba ta jama'an tsaro ta ba ko ta Janar Muhammadu Bashir ɗaya ba. Kowa haki yara ta yarda bisa ga kai ne. Wallahi ku ko jama'an tsaro duk wani mai jikka ku bincike shi ko da ƙauye ko birni ko ta mota na aka samu ƴan ta'adda ciki ana ba cika ba an san naira 50 na naira 20 ba tunda basu bar ko wallahi ba. Allah ka ba mu zaman lahiya. Allah kare mu da azzalumai. Allah duk wanda ba ya son kasar da alheri ya Allah ka kafa mu shi kowa a shi.
Bappa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Wani abu sai dan Najeriya sai dan arewa masu magana na cewa ido wa karena yace wanda nake ganin kullum sabanin dan Najeriya kuma dan arewa shi wanda baya ganin kullum shi ya fi renawa. Idan ba haka ba kana wata lungu ko karamar hukuma jiha me ya hada ka da zagin shugaban kasa ga shugaban karamar hukumar ka da ƴan majalisun suna samun kuɗi sun kasa tabuka komai ga gwamnonin jihohi da ƴan majalisunsu suna samun kuɗi fiye da na da ba sa tabuka komai hatta albashi ma ba sa iya biya. Amma ba ka iya ka ɗauki mataki a kansu ba kana ganin su kana kallonsu. To wato da suke yanzu alhamdulillahi wutar lantarki ya wadata kowa ya sami ruwan sanyi sai ya kama zagin shugaban ƙasa wai tsohon nan Baba Gosulo ya kashe buɗe fatara da yunwa. To Allah ne mai ciyarwa kuma Allah ne mai jarraban kowa da daɗi ko rashin daɗi. Wato yanzu zaman lafiya ke ta samu har kowa ya gane cewa akwai wani abu wai shi fatara ko yunwa. Gyara kayanka.
Rayuwar ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Sudan ya kai ziyara a Damascus lamarin da ya kai shi ga zaman shugaban kasar Larabawa na farko da ya fara kai ziyara a Syria tun lokacin da kasar ta fada cikin yakin basasa shekaru 8 da suka shuɗe. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana ya ce shugaban Syria Bashar al-Assad ya tarbi takuran aikinsa na Sudan Umar al-Bashir a filin saukan jiragen sama a Jalahadi. Galibin kasashen Larabawa dai sun rufe ofisoshin jakadancin su a Damascus.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar dan Adam na wato na Aliyu Harande. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da Malam Siri da kuma Jim Cook injiniyan mu alheri ke muku fata alheri.